نبينا محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Muna karanta da godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wace wata rayuwa mu kuma iso wannan rana ta Juma'a yau takwas ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za mu ci gaba insha Allah jumma'alolin ayoyin Alqur'ani mai girma gwargwana abin da ya sawwaka. Muna karatu cikin littafin Rabbul Adhan ila ma'ani al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Umar Rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa. Muna cikin suratul Nisa, za mu tashi aya ta 123 laysa bi amaniyyikum. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن آتن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو موسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya ja hankalin bayansa a ayoyin da na gabata, ana musu kashedi dangane da talalaba da shedan yake yi da kuma alkawarin da ya yi tuntuni da alwashin da ya yi cewa sai ya ɓadda ‘yan adam da ma irin salon da zai zo musu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shi, kada a riƙe shaitanin nan a matsayin abin jibinta. To sai Allah ta'ala ya ambata mana, laysa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. Ai al'amari na shiga aljanna da al'amari na daidaito a kayan tafarkin da Allah ta'ala yake so, da al'amari na samun kukuta daga sharon shaitan wanda yake makiyin nan, laysa bi amaniyikum, ba wai kawai a bisa burace-burace ku bane, ba an gina waɗannan a kayan burin mutum bane kawai, ma'ana tamanni kenan bil qawl, faɗa da baki. Ayyuhal muslimun, ya ku musulmai, ai bi qaulikum nahnu ummatu muhammadin wa nabiyuna khatamun nabiyyin, ba kawai wai dan kun ce mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa annabin mu shine cikamakin annabawa, wa kitabuna yaqdi ala sa'iril kutubi, kuma cewa littafin da Allah ya bamu na alqur'ani shine gagarau, kuma shine yake yanke hukunci akan littattafan da na gabata
bawan da yake shi daraja wa nahnu amanna bi jami'il kutubi kuma cewa ai mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani da dukkan littafan da Allah ya saukar gabanin zuwan annabi Muhammad wanda ba waɗanda cikin al'ummomi suka samu irin wannan in ba mu ba wa jami'il anbiya'i kuma cewa mun yi imani da dukkan annabawa da suka zo qawlan bil lisani faqat kawai ku faɗa haka da baki shikenan sai ku samu sawaba sai ku samu daidaiton da kuka ambata sai ku samu aljannar da Allah ya tallata abun ba wai da baki kawai ba wala amani ahlul kitab kuma Allah ta'ala ya ce haka nan ba burace buracen ahlul kitabi bane ko yahudawa masu at-taura ko nasara masu injila min qaulihim su ma ne irin fadar da suke yi kitabuna qabla kitabil muslimin ai littafin mu shine aka saukar kafin littafin musulmai dan haka mu ne muke da sabaki wa nabiyuna qabla nabiyihim kuma annabin mu ai shine yazo gabanin annabin su dan haka mu ne yan gaba fa nahnu auladillahi minhum dan haka mu ne muka fi cancanta da jibintan Allah sama da su aulan bil lisani faqat su ma su fadi hakan da harfi kawai ya wadatar a bai wadatar ba bal al afdaliyatu inma hiya bil iman wal amal salih tifiko da kusata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da samun dacewa da aljannarsa yana kasancewa ne kawai a lokacin da aka samu imani ingantacce kana kuma ake aiki nagari don haka imani ingantacce da aiki nagari shike samar wa mutum afdaliya dalilin da yasa kenan ya inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar alqiyama yace ana faratukum ala alhawd ni marigayinku ne mai jiranku a kayin tafkin alkautsara al'umma annabi za su zo ya shayar da su ruwa a ranar alqiyama gabanin ai hukunci wanda idan mutum ya sha wannan ruwa la yazma'u ba'dahu abada to amma idan annabi ya ce ummati al'ummata baki ɗaya waɗanda suka zo suka yi imani da annabi du za su tafi mala'iku sai su dinga koran wasu annabi sallallahu alaihi wasallama zai koka sai mala'iku su ambata su ce ai waɗannan kad baddalu wa ghayyaru ba'd sun musanya sakon naka sun jirkita shi bayan kushewarka sun dau wani tafarki da ba wannan ba annabi sai ya ce fasuhka nesa da su kenan ashe ba duk wanda ya amsa shi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya wadatar a sai an hada da al-imanu sahih wal amalu salih shi saka Hassan al-Basri rahimahullah yake cewa laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ايماني حقيقه ده samun afdaliya a wajen Allah da kusaci ba wai buri kawai da baki mutun ya ce shi musulmi an wadatar ba wala bi tahalli ba kuma mutun yayi zayya irin ta musulmi shine ba ya kafa gemu ya daga wando a alhamdulillah ma sha Allah ana son haka to amma bai tsaya a iya nan ba idan har babu itikadi mai kyau a zuciya kace ai mu ne tsofaffin yan izala sai ne in baka bin Allah duk tsubarka a izala in baka bin Allah kai ba kowa bane sabon dan izala in ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sai ji ka daraja a wajen Allah laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ba da burace bane ake samun matsayi ku a matsayinku na musulmi haka na ahlul kitabi ba da burace ne suke samun matsayi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce man ya'mal su'a wato ku sani duk irin tuti yadda kuka yi duk irin nasabta kanku da kuka yi da annabawa amma kuka ci gaba da barna to fa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki amalan lam tuwafiq alaihi shari'a aiki wanda shari'a bata dace da shi ba wato aikin da bai samu dacewa da koyarwar shari'a ba mutun ya aikata bisa sani ba kuskure ba da ganganci yujza bihi za a masa sakamako da shi imma fil akhirah ko dai a jinkirta masa a lahira shi ya gumuni aw fi dunya ko kuma gaggautar masa a nan duniya wala Allah ya samu idna ya tuba bil bala'i wal mihani Allah ta'ala ya dinga jaraban sai kawo masa musibu kama warada fil hadith kama yadda yazo a cikin hadisi domin mutum Allah ta'ala ya jarabe shi a nan duniya ya fi sauki a masa hukumar sa a nan duniya shi ya fi sauki mutum ya aikata sai Allah ta'ala ya dandana masa sakamakon sa a nan to wannan ya fi masa sauki akan a jinkirta masa wannan aya lokacin da ta sauka man ya'mal su'a su'a yazo nakira wa hiya tufidul umum kowane irin aikin laifi mutum ya aikata babba ko karami kenan yujza bihi aka ce za a sakan ya masa da shi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to sahabbai sai suka ji wannan ta musu tsanani kamar yadda ya ganta cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito yayin da wannan aya ta sauka yace lamma nazalan man ya'mal su'an yujza bihi balagat minal muslimina mabalagan shadida yayin da wannan aya ta sauka duk wanda ya aikata wani mummuna sai an masa sakamako sai abin ya tsanani ga sahabban annabi suka ga ai dama dabi'at dan adam kullukum khata'un to dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina shi yace qaribu ko qaribu wasaddidu ku kusata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku kusata zuwa ga ayyukan aikin alheri wa saddidu kuma ku daidaita akai ku ci gaba da yi fati kulli ma yusabu bihi almuslimu kaffara domin duk a cikin abinda aka shafi wani mumini da shi na musiba ya yadda daga Allah ne to akwai kaffara hatta nakbata yankubuha har wata musiba da za ta same shi aw shaukata yushaquha ko kayan da za ta soke shi kana tafiya sai kaya ta soke ka a matsayinka na musulmi kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace bai kayan nan ta yadda cewa Allah ne ya jarrabe ka da ita ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah to sai a shafe maka wani laifin da ka aikata a baya karamin musiba ta shafe maka laifi babbar musiba ta shafe maka laifi babba amma ba sai da sharadi sharadin mutum ya yadda musibar daga Allah ne ba wani ya jefe shi da ita ba bai ta'allaka ta ga wani ba bai ga cewa Allah ya man laifi ba a'a ya yadda jaraba ce daga Allah kamar yadda annabi ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min lalle akwai abin sha'awa game da lamarin mu'mini duk al'amaransa in ya shafe shi alkhairi ne ba mai samu haka sai mu'mini aka ce in asabatu sarwa'u shakara fa kana khairan lah abinda ya same shi sai ya tabautar Allah kaga ya ƙara zama masa daraja wa in asabatu barwa'u sabara fa kana khairan lah idan kuma abin rashin dadi ya same shi talauci ne musiba ne asara ne jinya ce sai hakuri ya maida al'amarin zuwa ga Allah to sai zaman to masa ƙarin daraja da alkhairi Allah ubangiji ka ba mu dacewa to kaga anan an rarrashi musulmi cewa nan da Allah ta'ala yake man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata wani mummuna za a sakan ya masa da shi to tun anan duniya Allah yake yi wa mutane sakamako wani lokaci shi mumini in ya aikata laifi sai Allah ya jarabe shi da wata musiba musibar sai ta zamanto ta shafe masa wancan laifin da ya aikata a baya kuma wani lokaci mutum Allah ya tallata mana ayyukan alkhairi idan mutum yayi shi ma yakan shafe kananan laifuka da mutum ya aikata annabi ya ce fa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ku biye ma mummunan aiki da kyakkyawa sai ya shafe shi da kun yi mummuna to kuna nadama shin Allah zai yafe ko ba zai yafe to yanzu ku dage wajen ayyukan alkhairi sai ya shafe bayan إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هكا آية القرآن الله يفعل تسي الله يجي ولا يجد له من دون الله وليا أما وند يتفهم الله سبحانه وتعالى دمونا نأيوكا مسمى كما باب إيماني توب ذي تقسامه ونمجب إنشي يحفظه ذي تريش بيتن الله با ولا نصيرا بذي ساموانا مجي مجيب يمنعه منه ذي حنيشي دق عذاب الله الله تعالى يجي ومن يعمل من الصالحات أنشي ذا جنين ذا أهودا amma wanda ya aiki minas salihat ku duba bambanci yadda uslubin tarkibin ayoyin yazo can aka ce man ya amal su'a nakira nan kuma aka ce wa man ya amal minas salihat yazo mu'arifa wala'alla domin a fa'idan tadda cewa shi as-salihat baya amalun salih baya taba zamantowa salih sai abinda shari'a ta yi ta'yinin sa shi yasa yazo na mu'arifa in ba shari'a ne tace kaza mai kyau bane to bai zo mai kyau ba yanzu mutum masalan ya je shi ba ya zuba gulda zai sha sai ya ce bismillah amalan salih ne shari'a ta haramta abin da yayi mun gane ko du muhallin da ka ajiye wani abu mai kyau ba muhallin sai bai zama amalan salih ba amma lokacin da zaka sha ruwa sai ka ce bismillah to ya zama to amalan salih wancan sha ne wannan ma sha amma wancan shan ya bambanta da wannan kuma shari'a bata ce can muhallin bismillah bane anan ne aka ce muhallin bismillah to haka lamarin yake mutum idan zai zauna a kayan abun ba haya nan ma idan ya bismillah muhallin ta ne amma idan zai zauna akan kujera fa muhallin ta ne to kaga wannan sai zama amalan salih wancan kuma ghairu salih to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal bina salihati duk wanda ya aikata abin da yake mai kyau wanda shari'a ta yadda mai kyau ne shi yasa malamin fassara ma wafaqa ash-shar'u 'alayha abin da shari'a ta dace da shi min zakari namiji ne aw unsa ko mace ne wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini wannan shine sharafin duk wani aiki bayan shari'a ta ce kaza din mai kyau ne to lokacin da za a aikata kuma sai ana taru da imani wanda bashi da imani in yayi aiki mai kyau babu lada a wajen Allah ba lada mutumin da ba musulmi ba sai ta kyawawan ayyuka ya sada zumunci yayi kyauta ya nuna tausayi yayi kaza a zamantakewan duniya ya samu ladan sa domin mutane sun zauna da shi lafiya kuma suna yaban sa kuma idan ya fada wata musiba mutane za su kawo masa agaji saboda shi ma yana kyautata mu'amala iya sakamakon sa kenan amma kiyama babu sakamako domin ya rasa wannan sharadin wa man ya'mal min as-salihat to yayi as-salihat min zakarin aw unsa namiji ne ko mace sai aka ce wa huwa mu'minun al-hali wa wannan wa al-hal ne yana matsayin mu'mini a lokacin da yayi aikin to fa shine Allah ta'ala ya ce fa ulaika yadkhuluna al-jannata to waɗannan kan za su shiga cikin aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su koda daidai da hancin dibino ba ka san shi dibino ai ya tara abubuwa guda uku muka ce ko akwai alfatil akwai annakir akwai kitmir to daidai da hancin dibino in zaka ci dibino baka ci da hancin cire shi kake ka jefar to daidai ya wannan da kake ganin sa ba komai ba bai da kima bai da daraja Allah baya zalunci Allah ubangiji ka shigar da mu rahmarka Allah ta'ala yace wa man ahsanu dinan shin wane ne kam yafi kyakkyawan addini istifhami ne bi ma'ana al-khabar wato aila ahsana dinan babu wanda yafi kyakkyawan addini mimman aslama wajhahu lillahi ga wanda ya sallamar da fuskarsa ga Allah ai in qada wa akhlasa amalahu ya jayi zuwa ga Allah ya tsarkake ayyukansa lillahi ga Allah dai wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsani wato yana muhsin kaga nan ma sai aka bambanta ko kan an ce wa huwa mu'minun nan kuma aka ce wa huwa muhsinun saboda hunaka farqun bainal iman wal ihsan martaba ne maratib a cikin gidan imani dukan su imani ne eh wato la insanu bi ghayril iman to haka da marin yake kasancewa kuma la islamu bi ghayril iman to amma sai aka bambanta malamai suka ce idan waɗannan guda uku al imanu wal islamu idan suka zo su a jere to mabambantan abu suke nunawa amma idan aka ce al iman shi kadai to ana nufi hadda al islam haka nan idan aka ce al islam shi kadai to ana nufi hadda al iman saboda ɗaya da ɗaya ba sa rabuwa wato kalmomi ne wanda suke mutaradifan amma idan aka jeranta su aka kira al iman aka kira kuma al abinan al iman aka kira al islam to wannan ya zamanto mabambantan abubuwa ne kama inda aka ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna to sai zamanto da al-iman da al-islam sun bambanta matsayin al-islam anan daban matsayin al-iman daban amma anan da aka ce wa huwa mu'minun kaga yazo shi ba kira al-islam ba to don haka ana nufi nan hadd al-islam din domin shine martaba ta farko kamar yadda yazo a cikin hadisi jibril Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta bisa tambayar da malaika Jibril akhbirni anil islam ya bashi labari akhbirni anil iman ya bashi wani abu daban wanda ba wancan ba akhbirni anil ihsan shi ma ya faɗi wani abu wanda ba wadancan biyun ba kaji kenan martaba ce Allah ya datar da mu to Allah yace wa man ahsanu dinan ai babu wanda yafi kyakkyawan ahsanu shi yasa aka shi da sigatu mubalaga saboda shi nasa yafi na wancan yafi na almu'min kuma yafi na almuslim to babu wanda yafi addini mafi kyau kololuwa kyau mimman aslama wajhahu lillahi wato sama da wanda ya sallama da fuskarsa ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana muhsini wattaba'a millata ibrahima kuma sannan ya bi tafarkin ibrahim ai mutum ba zai taba zaman tuwa musulmi ba ma sai ya bi tafarki annabi ibrahim eh thumma auhayna ilayka an tattabi' millata ibrahima hanifa yace kuma fattabi'u millata ibrahima hanifa huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha wattaba'a millata ibrahima kuma yabi tafarkin annabi ibrahim wato yabi addini na annabi ibrahim ai al-islam wato shine addinin musulunci la'anna millata ibrahima hiya millatul islam domin tafarkin annabi ibrahim alayhi salam shine tafarkin musulunci hanifan wanda ya karkato gabarin dukkan sakon Allah ya daidaita akan aqida ta tauhidi ita ce al-hanifiyya annabi ibrahim da dai bai taba kaunar shirka ba duka da nau'o'in ta bai taba kaunar shirka ba eh din nau'o'in ta annabi ibrahim ya banta gare ta kuma sai da ya mujadala da su saboda a zamanin su suna da i'tiqadi akan waɗansu al-kawakibu saba'a waɗansu taurari guda bakwai a sama suka ce su ne asali waɗanda ake bautawa kuma sai suka alakanta abin da ke faruwa a ƙasa yana zuwa ne daga wannan al-kawakibu saba'a kana anan ƙasan kuma suna da wakilai wakilan kuma su ne waɗannan gumaka mun gane ko sannan wani ma a cikin mutane zai iya zama wakili to duk waɗannan nau'o'i annabi Ibrahim sai dai mujadala da su kaga cikin surata an'am yayi mujadala da su a kayan al-kawakibu saba'a sai ya dauki akbar hinna ya dauki rana ko ya fara da taurari ya koma zuwa ga wata ya koma zuwa ga rana duka wautar da su kana kuma yazo shi dangane da a gumakan su nan ma ya wautar da su sannan yazo dangane da sarkin da shi ma yace wakili ne na waɗannan ababen bautan shi ma abun bauta ne shi ma ya wautar da shi to kaga sai zamanto hanifa lokacin da yace wato inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikeen to daga nan ne addini ya samu suna al-hanifiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace bu'istu bi hanifiyatin samha cikin hadisin bukhari an aiko ni da al-hanifiyya kuma wacce take mai rangwame babu tsanani a cikin ta Allah ya ba mu ikon ta masuki da ita to yace wattaba millata ibrahim hanifa wato yabi tafarki annabi ibrahim wanda yake shine hanif imam ibnu kafir a cikin tafsirin sa wato yake cewa a nan kwatancen da Allah ya ambata yace man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahim hanifa sai yace wato huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa atba'uhu sune ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa domin me yasa ai Allah madaukaki yace sune mabiyan annabi ibrahim inna awlan nas bi ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wal ladina amanu kage da Allah ya raba mujadala tsakani yahud da nasara da musulmi kowa yana cewa annabi ibrahim namu ne mu muka fi cancanta da shi sai Allah ya ci a ku dakata wadanda suka fi cancanta da ibrahim sune mabiyansa a zamanin sa su ko yanzu ba sa nan dan haka a yanzu wadanda suka fi cancanta da ibrahim kenan wa hadha an-nabiyyu da kuma wannan annabi annabi muhammad kenan sai Allah sai ka ce wal ladina amanu da kuma su mu sauran da suka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi sai ibnu kafir sai ya ce wannan aya da aka ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi huwa muslimun wattaba millata ibrahim halifa yabone Allah ta'ala yayi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa cewa su ne suka fi daidaito na addini hal ai ma ilan anil adiyani kulliha ila dinil qayyibi mana annabi ibrahim ya karkato gabaran dukkan addinai ya tsaye ga addini wanda yake mai kakke kana kuma wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah madaukaki ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil shi yasa ake cewa khalilullah Ibrahim kenan Ibrahimu khalilullah wattakhadha Ibrahima khalila to me yake nufi da khalil nan malan yace khalisul mahabbati lahu wato wanda ya tsantsan da kauna ga Allah subhanahu wata'ala domin lafazin al-khalil an ishtiqaqin sa ne imma min al-khallati aw min al-khullati in yazo min al-khalla bil fatha to ya zaman to kenan al-faqru shine abin da ake nufi al-faqr wal haja shine khalla to idan aka ce kenan wattaqadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin wanda yake da bukata zuwa ga Allah saboda shi bai taɓa mika bukata ga wani ba hatta wuta da zai fada an rawaito malaika Jibril sai ya zo gare shi yace ya Ibrahim ma hajatuk yace ya Ibrahim menene bukatarka annabi Ibrahim sai yace amma minka fala in dai daga wajenka ne banda bukata lokacin an wurga shi a majawajawa fa zai fada cikin wuta to kage ya dauki wannan ma'ana kenan in yazo al-khalla wato al-faqr wal haja Allah ya rike annabi Ibrahim wanda ya zan mai tsananin bukata zuwa gare shi wato shi Ibrahim shine yake da wato ne ya zama to fa'il nan bi ma'anar maf'ul wato shine yake da bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba wai Allah ke da bukata zuwa gare shi ba to kuma zai iya daukar ma'ana na al-khulla da bamma kenan to yanzu da al-khulla shi kuma yana nufi al-mahabbatul khalisa al-mahabbatul khalisa allati tatakhallalu fil qalb an am soyayya wanda tara kasasanin zuciya to da aka ce wattakhadha ibrahima khalila nan din ma haka ne ya zamanto wato fa'ilun nan bi ma'anar maf'ul ko maf'ul nan bi ma'anar fa'il wato annabi ibrahim yana da tsananin kauna zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa nan malan sai ya dauki wannan fassara yace khalisul mahabbati lahu wato wanda yake da tsantsar kauna da soyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya zo a cikin hadithin Abu Sa'id al-Khudri hadithin wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ba'du ayyuhan nas law kuntum muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Aba Bakr bin Abi Quhafata khalila ولكن صاحبكم خليل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ce da zan riki wani a matsayin khalil badadai na to da Abubakar ibn Abi Quhafa zan riƙa a matsayin badadai wanda nake masa tsantsar soyayya ta musamman sai ce to amma ba a cikin mutane zan riki khalili na ba sai ce sahibin na kuma na yana nufin kansa khalilullah shi khalili ne na Allah subhanahu wataala shi yasa go cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Ibn Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil kamar yadda ya rike Ibrahim a matsayin khalil shi yasa wasu malamai suke fassara shi badadai ko suke dan daidai wato wanda ake tsananin kaunarsa ake santa to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma khalili ne na Allah to na ko wata matsala fiqhiyya malamai suke cewa idan ka sanya ma danka suna Ibrahim ya halatta ka kira shi da Khalil wasu malamai suke ce bai halatta ba dan take ne da Allah ba annabi Ibrahim wasu malamai suke ce ya halatta domin wato a injiya ce kuma wannan din shi ne fa zama daidai ya halatta za a iya kiransa Khalil a inda malamai suka hadu cewa ba za ka kira shi ba suka fi karfafawa shine ba za ka ce masa Khalilullahi ba waye na dashi annabi Ibrahim ne Khalilullah wattakhadha Allah Ibrahim khalila sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo cikin hadisin ingantacce na Muslim daga Ibn Mas'ud amma danka kuma fa waye ce shi Khalilullahi ne waye na dashi to da haka ba za ka ce masa khalilullahi ba kai dai ce masa khalil ko ka ce masa khalilu abihi shikenan ko ba ka wance ya kare na'am yace khalisul mahabbati ko lahu ma la yace wa fa'idatu hadhihi aljumla fa'idar wannan jumla da Allah yace wa takhadha Allahu Ibrahima khalila bayan da yabo akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta'akidu wujudi ittiba'i millatihi dan a karfafa cewa bin tafarki addinin annabi Ibrahim wajibi ne la'anna man balagahu min al-zulfa inda Allah an ittakhadahu khalila domin duk wanda ya kai matukar kusaci zuwa ga Allah har Allah ya rike shi a matsayin badadai kana jadiran bi an tuttaba'a millatuhu to lalle ya zama dole ku abi addinin sa duk wanda Allah ya ce ya rike shi badadai kuma a kishi sai dai kai riko da shi dan kai ma ka lashi wannan alfarmar ko Allah ka datar da mu Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to fa ga Allah ne abin da ke sammai da ƙasa baki ɗaya yake mulkan wa khalqan wa abida Allah shine ya mallake su milkan wa khalqan wa abida shi ya mallake su kuma Allah ta'ala shi ya halitta kuma komai da ka gani bawa ne na Allah hatta duwatsu duk bayi ne na Allah wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance game da dukkan komai yayi masa ihata ihata shine gamewa ilimi na ciki da waje ba abin da ya koyi maka komai ka sani game da abin yanzu kofin nan da yake ruwa baka san me ya ci ba sai dai ya kaddara ruwa ne sai iya yiwa wataƙila ba ruwa ka zuwa ba kan gidan naka ko kaga baka yi ihada ba kuma ko ka kaddara ruwan ne ya zama ruwan yanzu baka ganin sa kaga babu ihada to ubangiji game da komai yana da ihada ba abin da ya koyi masa ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur kuma yace wa ma tahta tsara ya alamu sirra wa akhfa to Allah shi yake da wannan ilimi walillahi ma fis samawati ma fil ard wa kana Allah bi kulli shay'in muhita ilman wa qudratan ay lam yazal muttasifan bi dhalik Allah bai taba gushewa ba yana abin siffantawa da wadannan siffofi sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana kadhalika yajibu ta'atuhu duk wanda yake da irin wannan sifa to wajibi ne a masa biyayya irin ta bauta if la yahtaju ila amalin amil domin duk wanda yake da irin wannan sifa wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita to bai da bukata zuwa ga aikin mai aiki Allah baya da bukata wallahi in ka bauta ma Allah ma baka durge Allah ba kai ne kai makanka ka samar makanka in kai bauta ba Allah yana bukatar bautar ka bane sai dai Allah zai farin ciki da abin da kai. Amma wai kai bauta dan burge Allah, kai kai masa wani abin da zai ji dadi, ka masa alfarma, sai dai kai masa biyayya, Ubangiji ya farin ciki da kai saboda ka yadda da cewa shine abin bauta, ka bi dokarsa, ka duka masa. To sai Allah ya farin ciki da kai akan haka, ya ji dadin lamarinka akan haka, ka yadda da azamarsa da ilahiyarsa. Amma Ubangiji bai da bukata na aikin da zamu yi. Duk abin da muka yi na aikin alkhairi wallahi makan mu muka yi. Ko mu kara ne mu yi da yawa ko mu rage wannan ruwan mu. Allah ya ba mu ikon yi da yawa. Kuma Allah ya karba mana. Wa innama yu'badu li yusiba bi fadlihi. Allah ana bauta masa ne dan ya bada sakamako da falalarsa. Kuma in ka bauta wa Allah ba fa dole ne wai sai ya ba kaman mai kwadago bane. Ka dauki mai kwadago kun yi jinga da shi in kaman aiki kaza to zan biya ka. Kaga in yi maka aiki yadda aka faɗa a lokacin da aka faɗa ai dole ka biya shi. To bautar da ake ma Ubangiji ba a irin wannan matsayin bane. Balle ka tsammata wa in kai sallah dole sai Allah ya baka lada. Ko ka tsammata in ka bi Allah sau da kafa dole sai ya baka aljanna, a'a, yana bayarwa ne da falalarsa. Ba cancanta bane, falala ce itan ma. Waye datar da kai zuwa ga shari'a? Shine da ya dakar da kai zuwa ga shari'a, waye baka lafiyar da kai bautar? Shine in ya gida ma sai ya ki baka shari'a. Ko kuma yake baka dama, ka san gaskiyar gaskiya ce amma ba za ka iya bi ba. Mutum nawa ne suke da wannan takunkuma? Ya sallatar da shaidan a kansu. To don haka in ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, kai ne yanzu kake mika kokon bara. Wa innama yu'badu li yusiba bi fadlihi wa ittikhadhihi li ibrahim khalilan la lihtiyajin lahu. Rukun annabi Ibrahim dai a matsayin badai ba wai dan Allah ta'ala yana da bukata gare shi bane. A Allah shine mawadaci. Inna Allaha laganiyun 'anil 'alami. Allah wadatacce ne daga duk abin da ya halitta. Duk abin da ya halice su ne al'alam, to Allah ya wadatu da su. Bal li ikhlasi Ibrahim al-'amala lahu. Allah ya rike shi badai ne saboda ya tsarkake biyayya ga Allah ta'ala. Wa huwa ta'qibun hasanun ba'da al-amr li ikhlasi al-'ibadati lillah. Wannan kuma bibiya ce mai kyau bayan da ake umarni akan a tsarkake bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mane yace hunan tahadduru sura, anan ne darussa na wannan sura ɗaya bayan ɗaya akan haƙƙoƙi, musamman haƙƙoƙi na raunana da haƙƙoƙi na mu'amala da ake ta ambatawa. To anan ne darussan suka ƙare. Wa sataliha at-ta'qibatu alaiha, abin da ke biye kuma daga nan har zuwa ƙarshen sura bibiya ne za a yi akan waɗannan darussan da aka ambata a baya. Za a dinga bibiya, kamar ce evaluation ko malamin makaranta. Ka yi darasin naka yanzu kuma za ka evaluation ko summary. Wahi aksaru suwar ta'aqibati, ita ce surar da tafi yawan bibiya irin wannan ta'aqibi. Limashtamalat alayhi min al-ahkam al-ijtima'iyya, saboda abin da ta tattara na hukunce-hukuncen zamantakewa. Wal adalati ilahiyyati bainan nas, da kuma adalci da Allah ya shimfiɗa a tsakanin mutane. Faja'ati ta'aqibat, sai waɗannan bibiya suka biyo baya. Litawdihi asbab tilka al-ahkam, dan a ƙara fayyacewa dalilan irin waɗancan hukunce-hukuncen da aka ambata a baya. Aw ko kuma sun zo litafsili majmaliha, domin sirayra bai bayani daki-daki na abin da ya zamanto a dunkule. Kun san akwai mujmal akwai mufassal. Wa tamaman lil fa'ida, domin a samu cikakkiyar fa'ida. Fa bada'a bima bada'a bihi awwala sura, sai ya fara da abin da ya fara da shi tun farkon sura. Min amrin nisa, dangane da al'amarin mata shi aka fara faɗa. Fa qala, sai Allah ya ce.
Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman نِسَاءَ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ والمستضعفين من الولدان وأن تستقيموا تقولوا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
الله تعالى يقول ويستفتونك سنة نيمان فتوى وجنك يطلبون منك الفتوى في النساء دنگنا دلمر ماتا وميراثهن دا كما قادنس. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر دوما زمن الجاهلية كافنزو مسلنشي لن دعك عزيش يارو جنجري basa bashi gado har sai lokacin da ya girma. In yaro ba babba bane shi ba, a za a rama gado da shi ba. Wala yawrathuna almar'ata, mace ma ba a bata gado in an ga dama. Matar aure sai a ki bata gado. Mutum babansa ya rasu, ya bar mata, sai gaje da matan da su gaba da. Duk suna yin haka, in dai ba gato masa ba ne, duk sai gaje su. To suna ma tambaya dangane da sha'anin mata. Qul, kaga ya musu. Allahu yuftikum fihinna. Allah ta'ala shine yake amsa muku fatawa cikin lamarin su. Wa ma yutla alaykum fil kitabi. Kuma da bai abin da aka karanta muku cikin littafi na Al-Qur'ani dangane da lamarin mata. Wato cikin Al-Qur'ani kenan min ayatul mirasi. Dangane da ayoyi na gado da aka ji a can baya. Wa yuftikum aiba, kuma Allah yana muku fatawa har ilo fi yataman nisa, wato dangane da mata. Allah ya ansa muku tambayoyin a baya. Kaga nan ta aqibi ne, ansar ta gabata a can baya, sai kuma yanzu sai ga tambayar ta zo. Mun gane ko? Eh, ansar ta gabata a baya, yanzu kuma ga taqiban. Kamar misali kissa Al-Baqara to ne, sai da aka bada abin qabiyar yadda abin ya faru tukunna, sai tambayar kuma sai ta zo sababin qabiyar din, sai zo daga baya. To kamar haka ne, Allahu yusikun fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi. Sannan da abin da ake karanta muku a cikin littafin Allah shi ya taman nisa, dangane da marayu waɗanda suke mata. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, waɗanda ba kwa ba su abin da aka yanka musu na gado fil mirasi. Wa targabuna, kuma kuna kwaɗayin an yuhal awliya, ku waɗanda kuke kula da sha'aninsu bayan ba ku ba su gadonsu ba, kuma sai kuke kwaɗayin an tankihuhunna akan ba za ku aure su ba. Lidamamatihinna, saboda muninsu. Wata'buduhunna, kuma tare da hakan sai kuke hana su. Aitibar anan ay alman ay tamna'unahunna, kuna hana su an yatazawwajna akan ba za su yi aure ba. Tama'an fi mirasihinna, saboda kuna kudin kuma su mutu ku gaje su. Ay yuftikum Allah taf'alu dhalik, Allah yana muku fatawa kada ku aikata haka. Asarin yadda lamarin yake, an tambayi ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda, kamar yadda hadisi yazo cikin Bukhari da Muslim gashi nan kasa, daga Urwat ibn Zubair ya tambayi innasa ummul mu'minina Aisha annahu sa'ala Aisha ta an qaulillahi ta'ala, ita ce babbar malamarsa, ya tambaye ta yace Allah madaukaki ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, can farkon aya ko. Aka tambaya dangane da wannan, idan kuna tsoron cewa ba za ku yi adalci game da yara ƴan mata marayu ba, to me za ku yi? Sai Allah ta'ala ya bada ansar a can. Fa qala sai ummul mu'minin ta ce, ya bana ukhti, ya kai dan yar uwata, ai saboda shi Urwa ɗanin Abdullahi ibn Zubair ne, ɗan gidan Zubair ibn al-Awwam, ya tuma su kuma yar ummul mu'minin Aisha Asma'u bintu Abi Bakr. Shi yasa ta ce yabna ukhti, kuma shi a wajen da ya girma nan ita ta raine shi, ci Urwa. Sai ta ce hiyal yatima, ayan nan ta sauka ne akan yarinya wacce take maraiya, takuna fi hujr waliha da take karkashin rainan waliyinta tushariku fi malihi kuma dukiyarta ta gwamatsa da dukiyarsa fayajibuhu maluha wa jamaluha kyawunta da dukiyarta sai bashi sha'awa fayuridu waliyuha an yatazawwajaha sai shi waliyinta yake so ya aure ta kuma da gaira an yusqita fi sadaqiha ba tare da yana nufin yayi mata adalci wajen bata sadaki ba fayu'tiha misla ma yu'tiha ghayruhu shi ma sai ya bata irin abin da wani zai bata fanhu an yanki huhunna sai aka hana su kada su aure irin waɗannan mata shine aka ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba illa an yuqsitu fihinna sai da in za su musu adalci wajen ba su haƙƙinsu wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna min as-sadaqi su ba su mafi daukakar sunnatu ta sadaqi ka san mutane har yanzu ba su san abin da ake ce da shi sadaqul mithli ba a aikace mutane ba sa yin wannan sadaqul mithli sadaqi fa ya bambanta na mata a tsarin musulunci wacce take da kyau take da daraja yar babban gida ne gidan sarauta ko gidan masu kuɗi ko gidan malamai sannan kuma ita ma tana da ilimi sadakin ta yana tsada ba za ta yi daidai da yar gidan jahili ba ba kaskantarwa ba ne amma yasa akwai jahilan ko ba za ta yi daidai da ɗan yar talaka ba ba za ta yi daidai da wadda ba ta da kyau ba ba za ta yi daidai da wadda ba ta kai ta ilimi ba to dole sai an sami kafa'a fi sadaq sai an samu wannan kafa'a din amma sai ga wani sadaki kullum an zo naira 50 wai yar kafa tawa ma kaji ana tambaya ana cewa yanzu kan nawa ne canjin ne sadakin nan nawa ne sai a ce naira 40 ne da 7 ko kuma a ce naira 40 ne yanzu da 6 ko a ce naira 40 ne da 4 da kuma su naira 40 suka baya sai a ce yanzu naira 44 ne da ɗauna sai ce a to shikenan ba mu cika biyar ɗin ka ji wa iya a iya dot zai tsaya to in za ka riƙe sadakin malikiya misali fatawar malikiya batun sadaki ka ba da yawa malikiya sai magana a kan kafa'a za ka sai ka riƙe kafa'a kawai sai ka ce rubu dinar sai ka riƙe fatawar malikiya rubu dinar to ina ka ajiye kafa'a ina ka ajiye sadakul mithli shi ma kowar malikiya ne sai ka riƙe wannan duk ka haɗa su sai ka auna kimanta ya darajarta ala urwa yake cewa qalat aisha tana cewa thumma inna an-nasa taftu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-aya sannan sai mutane suka zo suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa bayan da waccan aya ta sauka ta farko fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya wa yastaftunaka fi an-nisaa ila qawli wa targabuna an tankihunna والذي ذكر الله انه يتلى عليكم في الكتاب الايه الاولى التي قال فيها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وتبان من غوار اصلين يد لمرن yake su a zamanin jahiliya ba ta daukan mata da daraja da kima sai ya zamanto yarinya ko mace an mutu an bar mata gado in tana da kyau sai su aure ta kuma ba za su bata sadakin da ya dace ba sun zalunce ta shine waccan ayan farko ta sauka ta hana in har kuna wai nasibtu Allah tuqsitu fil yatama in kuna tsoron irin waɗannan marayun ba za ku yi adalci cikin su ba fanki huma dabalakum ku je ku nemo su matan da kuke sha'awa mana a gefe ku auri biyu ku auri uku ku auri hudu ma in kuna so waɗannan su ku bar su amma in har za ku aure su to ku zo ku yi adalci a kai to asalin abin da ayar ta sauka kenan to sai ya zamanto idan suna sha'awarta ba za su mata adalci cikin sadaki ba sai su aure ta kuma sai su mallake dukiyarta ta gaba daya haka suke yi to idan kuma ba sa sha'awarta fa saboda tana da muni ko kuma dai ba sa sha'awarta wala Allah ta musu tsufa ko abin da ya kama da haka amma ga dukiya an bar mata in ta je ta auri wani to dukiyar ta tashi wancan mijin ne zai ce sai an bashi. Mun gane? To don haka shi yanzu waliyinta baya son ya aure ta, kuma baya so ya rabu da dukiyar ta, yana so ya mallake. Don haka sai ya tirke ta, ita ba aure, ba zai aure ta ba, kuma ba zai aurar ta ba. Ka ga zalunci biyu ko? Ba don komai ba, ta mutu a haka ya gaje dukiyarta, in ma ba ta mutu ba shi zai tasarrufi da dukiyarta. Sai shi ne na waje aka yi hani a wannan aya ita kuma. Wa yastaftunaka fil nisa qul illahu yuftikum fihinna, suna maka fatawa dangane da mata, to kace Allah yana ba ku amsa. Wa ma yutla alaykum fil kitabi, kuma dama da abin da aka karanta muku a baya cikin alqur'ani ayan farko can kenan, fiyata man nisa, dangane da matan da suke marayu. Allah ce la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, wanda kuke ba ku ba su abin da aka wajabta musu na salaki, to aka ce kar ku yi haka, in kuna ga ba za ku yi adalci ba, ku je ku auri wasu matan da suka ba ku sha'awa, ko bibbiyu, ko uku uku, ko hurhudu. Sai nan kuma aka ce wal mustada'afina, ay yuftikum alla taf'alu zalika, nan kuma wal mustada'afin, da kuma wanda suke masu rauni, waɗannan da kuka ki ku aure su kenan. Da kuma wal mustada'afina ay astigaru min al wildan, yara kanana, su ma waɗansu wanda ba su da daraja. Ai mun ce yaro karami wanda yake sabon aihuwa ba sa matsa shi a cikin lissafi, ko kuma in an sa shi a lissafi su suke mallakewa dukiyar. To su ma Allah ta'ala ya hana su kada su yi musu zalunci. An tu'tuhum huquqahum, kada ku kuskura ku hana su haƙoƙinsu. Wa kanu fil jahiliyyati la yawrithuna as-sibyana mutlaqan wala an-nisa, a jahiliya ba sa ba da gado a yara, ba sa ba da gado a mata, su suke mallakewa. To sai aka hana su. Allah yace wa anta qumu lil yatama bil qist, kuma ana muku umarni lalle ku tsayi da adalci dangane da lamarin marayu. Bil adl fil mirathi, ku yi adalci wajen gadon su. Wal mahr, ku yi adalci wajen basu sadaki in ku kuke so ku aure su. Wani abu wanda ake a yanzu mai kama da zamanin jahiliya, su ga yadda suke yi a can, to yanzu ma ana wani mai kama da shi. In attajiri ya mutu yana da manyan ƴaƴa, yana da ƙananan ƴaƴa, akan samu manyan ƴaƴan sai su mallake dukiyar. Da zum ana yi, da zumma cewa wai su suke tasarrufi a sauran yara. Babu kyakkyawan lissafi, babu alƙaluma, su ne za su dinga zuwa Makka da ƴaƴansu, su ne za su dinga sayen manyan motoci, shi kuma yaron kawai shi an bashi kawai kuɗin makaranta ake bashi, daga ƙarshe bayan ya gama girma lissafi ya dubulbule, a rasa ina ne da ina, sai wani fegi can zai samu a bayan gari. Ba haka ake ba? To kaga shi ma an aikata irin abin da ake a zamanin jahiliya, zalunci ne. A lissafa ma kowa kuɗinsa, ko yanzu nono aka haife shi, da cikinsa ba bai mutu, shi ma gadonsa yana da. Ya zo shi a matsayin ɗa namiji akwai ramansa. Yana tsotson nono a rika juya masa dukiya, shi ne abin da Allah ya faɗa tun farkon aya, farkon sura kai. Ko ba haka ba? Ake magana dangane da abin nan. Abin nan dangane da su marayu, a dinga kula musu da dukiyarsu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fi, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kuma Allah ya kashe di, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kai ma kana jin tsoron a bayanka zaka iya barin ƴaƴa raunana, zaka ji tsoron a bayanka kada a zalunce su, to kai me yasa zaka ji zalunci ne yanzu? Shine Allah ce falyattaqullaha, ku ji tsoron Allah dangane da amanar da take hannunku a yanzu, kuma ku rike abin da kai shi zaka iya samu. To don haka wajibi ne ma abucin haƙƙi ya bashi haƙƙinsa. Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin, ku sani fa duk abin da kuka yi na alkhairi, fa inna Allah kana bihi alima, Allah fa ya kasance masani ne game da shi. Fa yajzikum bihi, Allah zai muku sakamako da shi. An tsaya akan abin alkhairi, ana tallata mana mai alkhairin ne, amma sharrin ma idan aka aikata Allah yana sani. To amma nan an tallata alkhairi dan a kwadaitar da mutane yin alkhairin su bibiye shi, shine abin da Allah ya musu wasiya. Ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu wajen ayyukan alkhairi. Allah ya gafarta mana kurakuranmu, abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada, wanda kuma muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Malam Muhammadu.